sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Africa akan mita 102.5 sai Radio Amfani Sarauniya Fara'a Nomad Download da kuma Niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su dangwale voahausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku shirin mu na tsintsiya madaurin ki daya wannan Juma'a Ali ke shiryawa kuma ta gabatar sai shirin jawabi daga dattawa wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke shiryawa kana idan muna da lokaci ku ji ƙarin rahoto akan ranar da kasu daga jihar Kano da Jigawa amma kafin waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya taya shugaban Gambia mai jiran gado Adama Barrow murnar nasarar lashe zaben da shine na farko da kasar ta karkashin tsarin mulkin demokradiya. Kerry ya kwatanta nasarar Barrow a matsayin wani sabon babin da kasar ta Gambia ta bude. Barrow ya doke shugaba mai ci yaye Jame wanda ya kwashe shekaru 22 yana mulkar kasar a zaben da aka yi ranar Alhamis. Kuma shugaba Jami'a tine mika watu ya amince da shan kai inda ya ce zai mika ragaman mulki cikin ruwan sanyi ga gwamnatin Barrow. A wata sarwa da Kerry ya fitar ya yi kiran haɗin kai a lokacin shirye-shiryen mika mulki. Sannan ya ce Amurka a shirye take ta haɗa kai da sabon gwamnatin Gambia domin ganin an ƙarfafa mulkin demokradiya. Yau Asabar China ta nuna ƙorafinta kan tattaunawa ta wayar talho da shugaban Amurka bai jiran gado Donald Trump ya yi da shugabar Taiwan. From the yayi brace da tsarin diplomasiyan da aka kwashe shekaru kusan 40 Amurka na tafiya a kan sarana Juma'a inda ya tsallake China ya kira shugabar Taiwan Chai Ing-wen. Tun a shekarar 1979 Amurka ta yanke hudar diplomasiya da Taiwan. Minista harkokin wajen China Wang Yi ya ce yana fatan wannan ganawa ta waya da Trump ya yi da shugabar Taiwan ba za ta janyo cikas ga hudar diplomasiya tsakanin kasashen biyu ba. Ya kamata a san cewa kasar China kasa ce daya kuma Taiwan wani yanki ne na kasar China inji minista harkokin wajen China. Trump dai ya sha suka dangane da kiran shugabar ta Taiwan da yi amma a wani sakon Twitter da ya aike Trump ya ce shugabar ta kira shi ne ta tashi munna na lashe zabe da yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya ce shugaba mai jiran gado Donald Trump ya kira shi ta wayar tarho. Inda ya mai fatan alheri dangane da yakin da yake da masu safarar miyagun kwayoyi yakin da ya halaka mutane sama da 4000 tun daga watan Yuli a cewar Duterte Trump ya yaba da yadda yake yaki da masu safarar muggan kwayoyi a matsayin Philippines na kasa mai cin gashin kanta
He was quite sensitive also to our worry about drugs and
Yace ya nuna damuwarsa kan matsalar amfani da miyagun kwayoyi ya kuma yi min fatan alheri kan wannan yaki da nake yi tare da nuna sha'awar ci gaba da hudar kasashen mu biyu. A da farkon shekarar nan ne Duterte ya lashe zaben kasar ta Philippines inda a lokacin yaki neman zaben sa ya alƙawarin kawar da masu safara da amfani da muggan kwayoyin. Tun bayan da ya karbi ragaman mulkin kasar ta Philippines Duterte yake wato yake jefawa kuma mu Washington bakakken magana lamarin da ake ganin zai iya kawo cikas ga hudar diplomasiyar kasashen biyu. A Ghana jami'an tsaro da na zabe tare da yan jarida sun fara jefa kuri'unsu gabanin zaben shugaban kasar da za a yi ranar 7 ga watan Disamba saboda ayyuka da wannan rukunin mutane zai yi. Sai dai an samu matsaloli da rajistar masu zabe tun a ranar Alhamis lamarin da ya sa hukumar zaben kasar ta ce za a sake bude rumfunan zabe a gobe Alhadi. Matsalolin da aka fuskanta sun hada hadda rashin ganin suna a rajistar masu zabe wanda hakan ya hana su kada kuri'unsu. Abinin Akara wani dan jarida ya ce da ya je kada kuri'arsa sai aka tura shi yankin kudancin kasar inda nan ne ya rajista tun da farko. Wannan shine karo na farko da aka taba samun tangarda da rajistar masu kada kuri'a na musamman. Kuma hukumar zaben kasar ta ce wannan matsala ta samo asali ne dangane da yadda rukunin masu kada kuri'a na musamman din suka shigar da sunayensu. Jami'in adawa a Koriya ta Kudu sun shigar da kudirin tsige shugabar kasar Park Geun-hye wacce ake zargin mulkinta na cike da abun fallasa. A yau Asabar aka gabatar da kudirin yayin da dubun dubatar 'yan kasar Koriya ta Kudu suka yi dandazo a birnin Seoul Asabar a ranar Asabar ta 6 a jere.
Shi
Shi dai wannan kuduri na neman shugabar ta Koreya ta Kudu sauka ya samu sa hannun ɗan majalisar dokoki 171 daga cikin ɗan majalisar 300. A ranar Juma'a mai zuwa ake sa ran za a kada ƙuri'a a majalisar, sai dai jam'iyyun adawa na buƙatar haɗin kan 'yan majalisa 28 a ɓangaren jam'iyya mai mulki domin samun kashi biyu cikin kashi uku idan har suna son su samu rinjaye. Sai dai babu tabbacin ko 'yan majalisar za su iya samun ƙuri'un takwarorinsu na jam'iyya mai mulki. Ana dai zargin shugaban ƙasar ta Koreya ta Kudu ne da badaƙalar barin wata ƙawarta ta ƙuddaƙut tana katsalandan harkokin gwamnatin ƙasar, inda wasu lokuta aka zarge ta da karɓan kuɗaɗe a hannun wasu kamfanonin ƙasar.
Mana da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Mu yanzu na agogo ya ce ƙare 3 da rabi har da minti 6 ga kuma shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Tsintsiya, tsintsiya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurinki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau, malaman da suka halarci taron kwanaki uku da cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudiya da cibiyar ta ke birnin Vienna ƙasar Austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke Kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar Najeriya. Na karantar da hanyoyin magance rigingimu suka shirya na ƙara fahimtar da juna tsakanin addinai da kuma ƙabilu daban-daban. Za su yi tsokaci a kan kuskuren kiran wasu kafirai da wasu suke yi. To Nasiru Alhikaya gare ka.
Malam Sani, akwai wasu malaman musulmi da kristoci ke kokawa da su waɗanda in sun zo wa'azi ko bayanai suke cewa arna. Menene bambancin malamai in kuka ce kalmar arna da kuma kalmar mabiya addinin Kirista? Me kamata ku gyara anan? Akwai gyara.
To, shi dai Alkur'ani in ka lura sai kaga ko ina sunan da yake kiransu shine ahlul kitabi, wato ma'abuta littafi, ko kuma wani lokacin sai ya ce nasara yana nufin Kirista kawai, wani lokacin sai ya ce hudu yana nufin Yahudawa masu bin attaura, an yi ce Kirista nasara kuma yana nufin masu bin linjila. To sa'annan ita kalma arna ai bahaushe ne yake da ita, ita kalma ce mai ma'anar wanda ke bauta gumaka yana tsafi, shine arna. Nan Najeriya akwai lokacin da kafin ma a sa mata suna Najeriya, akwai lokacin da babu kowa daga musulmi sai arna, kai akwai lokacin ba kowa ma sai arna gaba ɗaya, ba Kirista ba musulmi a Najeriya nan. Daga baya sai aka zo sai musulunci ya zo, sai kuma arna na nan, musulunci na nan. In na ce arna ana ne masu bauta gumaka,
ana maguzawa kenan,
kamar maguzawa za a ce kenan, da ba su dai da addini za a ce kenan. To ana nan sai kuma ga kristanci ya zo, to kaga sai ya zamana ga musulmi, ga arna, ga kuma Kirista. To amma shi ba haushe wanda bai san addinin musulunci da ta nada abun ba, sai ya tsara waccan kalmar kullun da indai baka sallah sai ya ce maka arne. Alhali arne din shine masu bauta gumaka maguzawa, su kuma waɗancan ko kuma matsafa ko masu wane ne. Sannan su kuma Kirista daban, ana ce musu ko Kirista ko nasara ko ahli kitabi. Sannan musulmi kuma su kuma suna daban. Ita ce aya da muka kawo dazu, ai wannan aya ta 82 ta sura ta 5, in ka je za ka ga mutum hudu ne a ciki, za ka ga akwai arna, akwai musulmi, akwai yahudu, akwai Kirista. Wannan ayar ta yi magana kashi hudu ne na mutane. To kaga mu sai mu yamutsa shi mu dauki arnan, sai mu yamutsa shi a ko ina. A yahudu yahudu ne, Kirista Kirista ne, musulmi musulmi ne, arne kuma arne ne mai bauta gumaka ko matsahi. Wannan ya kamata a lura da shi. In ka lura ma ai kuskuren yana faruwa ne ko dake lokaci na ga tafi. Kuskuren yana faruwa ne asali daga fasara na ayoyi. Yanzu muna da Kirista nan ana ce mai Sunday Oyibe, lokacin rikicin shari'a na Kaduna musulmi uku ya tsare su a ɗakin shi sai da shari'a aka gama rigiman nan, da ba su sun hito da an kakkashe su, ya tsare su a ɗakin shi sai da aka gama rigiman suka hito, ana ce mai Sunday Oyibe. To yanzu wannan sai ka ce ba zan rike shi aboki ba, alhali gashi ya hana a kashe mun 'yan uwana musulmi.
Wataƙila ƙarin bayani malam, tun da an yi maganan cewa ma'abuta littafi kamar yadda ake kira sa ciki, kaga ai injila littafi ne wanda a cikin shi a cikin musulmi, wanda sai ka ma yadda da shi sannan ka cika musulmi, wanda kuma wa'ancan arna da ake magana ba su da wani littafi, ba su da wani a kibla wanda za su ce ga wani takamaimai wanda suke ba abin da abubuwan da suka wanda abubuwan da suka sassaka. Saboda haka akwai bambanci kwarai, kamar yadda ya faɗa kalma ce ta Hausa, Hausa ne kawai, amma saboda kuskuren fahimta da mutanen mu suke da shi shi yasa ake daukan arni din ake dora Kirista amma duk wanda ya san abin da ya dace a cikin littafi shine wan ba daidai bane suke kwata-kwata domin Kirista yana da littafi littafin nan Injila ne kuma Injila tana cikin littattafan da aka wajaba mana addini musulunci wanda sai ka ma yadda da shi sannan ka cika musulmi to kaga ashe anan ma Kirista yana cikin musulmi domin littafin da Allah ya saukar musu mu ma an ce sai mun yadda da shi sannan namu musuluncin ya cika amma ba inda aka yi magana an na masu bautan gumata ba su bautan gumata su ne Allah ce mu kaurace cewa mai kesu ya su da su ba su yadda da Allah ba abinda suka sassaka shi suka yadda da shi
mi zaka ce kan wasu waɗanda suke kiran kansu musulmi amma yawancin musulmi ba su yadda da su ba a lokacin suke cewa za su suke kaiwa hari kan musulmi su kai hari kan mabiya addinin Kirista kuna daukan su musulmi ne ko ko wasu kan gararo ne
a gare mu fahimta mu shine cewa sun bar kibila sun kama daji domin tun muna yara muna zama da musulmi ba su yi mana wannan ba shin wannan wani bakon kwaisuwa ne yazo musu da bakon fahimta kuma lalle duk wani Kirista sai ga kamar ai in ba a maida hankali ba suna shafawa masu kirki kashin kaza saboda menene sai a ce ai jika musulmi ne domin wani lokaci idan za su yi mugunta sai su yi almatan wani kalma ta larabci suna cewa Allah mai girma ne da kalman larabci to da an faɗa haka sai a ɗauka ai musulmi ne suke wannan to dole ne mu ma mu iya sani mu sasance musulmin kwarai da wanda ba na kwarai ba domin musulmin kwarai tun muna yara muna komai da su ba mu taba ganin irin masifan nan ba fatan mu shine cewa mu ma mu samu daki da zaure inda Kirista zai zauna da musulmi su fahimci juna shin me yasa ake kaza shi ma yace me yasa ake kaza idan an samu irin fahimtar nan lalle za a gama da irin rikice-rikicen nan mu mun gane kuma da yawa sun gane kuma na sa su gane wanda ba su gane ba a san bambancin wanda ke dan adda wanda ya dauki addini ya sa a riga yana yawa wani sabarna ya fake da addini yana kai hari to mu mun sani za a tube musu riga za mu ga tsiraccin su lafiya za ta shigo kasar nan da yaddan mai sama
Pastor James Nobel Uwe mun gode kwarai
ne ma na gode kwarai Allah ya ba mu zaman lafiya a duniya
Amina ka zaure bari ki ba mu sakonki na karshe a wannan zantawar
to alhamdulillah abinda nake so mata su gane shine gaskiya duk wani bambance-bambance da za a kawo mana ya kamata mu yada shi gefe guda domin me domin abinda zamu fara duba zaman lafiyar nan fa an ce yafi zama dan sarki kuma mu mata komai ana ganin daga gida yake farawa mu muke wa yaran nan tarbiya su kansu mazajen ma mu zamu yi musu tarbiya kuma mu duba mu ga cewa kasuwa daya muke zuwa asibiti daya muke zuwa titi daya muke zuwa to idan aka samu tashin hankali ba za a tsame a ce wannan titin an ba Kirista ko wannan titin an ba musulmi su fita su yi abinda za su yi ba saboda haka ya kamata mu ja juna a jika mu fahimci juna babban kuskuren da ake shine kyamar juna da muke yi ba ma shiga mu'amalan juna mu fahimci juna shine abu to shi yasa muke kokarin assasa zamantakewa a tsakanin mu yanda mata za mu fahimci junan mu mu san menene matsalolin mu menene ma matsalolin kasa menene matsalolin yayan mu menene matsalolin mazajen mu ta haka idan muka yi nan ne za mu bada tamu gudunmuwar yanda za a samu zaman lafiya din mu kauda duk wani abu da zai fito barbashi na fitina domin in mata za su hada kai wallahi ko maza sun taso da wata tsaye muka fito titi muka ce ba mu yadda ba ma so dole ne sai an bari saboda haka muna da karfin mu kuma muna kokarin mu ga mun fahimci junan mu yanda zamu kara karfin nan dan mu zama tsintsiya madaurin ka dai ba kowa ya watse kanshi ba
Allah mami na ka zore mun gode kwarai da gaske
to ma da Allah ni ma na gode
akramakallah malam Sani Limami wa prof shin a karshe wani sako zaka aika wa wadanda suke jin ana cewa musulunci addini ne na zaman lafiya
sako na zuwa ga irin wadannan mutane shine cewa kullun a daina hukunta addini don an ga yanda mabiyan shi suka yi wata hulɗa idan mabiyan addinin musulunci aka ga sun yi abin da ba daidai ba misali to kada a ce kaga musulunci aiko musulunci yayi kaza a aje dai a karanta musuluncin aga menene yace game da irin wannan aikin da aka yi kamar yanda faso faɗi da azin na yace wasu sun zo suna yin abin da mu dai a ganin mu ba haka muka san musulmi suna yi ba kuma ba haka muka san musulunci yake ba to kenan idan kaga wani yayi aiki ba daidai ba to kada ka hukunta addinin shi da wannan aikin a shi dai ka hukunta shi kamar yanda yanzu nan sarki musulmi ya faɗa yace in kuka ga mutun ya zo ya muku ta'addanci ya kashe waɗannan yayi kaza to kar ku ce wai musulmi kaza ku ce dai dan ta'adda ba ruwan ku ba wani musulmi yayi kaza ko ku kin dan ta'adda yayi kaza to shi yafi akamata a faɗi saboda ina so in ce sako na ga mutane shine a daina hukunta addinan juna don mugun aikin da mabiya aka ga sun yi a rika hukunta addini da karanta wanda yake da ita tashi ne a bincika ta a gane ya take sannan na ƙarshe a cikin tambihin shine mutane su kula taron da muke irin wannan na musulmi da kirista a zo a hadu a tantauna ba taro ne na hada addinin wuri daya ba yanzu na ga shugaban ansaru na kasa baki daya shugaban ansaru din society na kasa baki daya Sheikh Ahmad Abdulrahman yanzu na ga yana kokari yawa da kan wata malama cikin niqabi haka ita tana ta hada cewa wannan taro ta ga an zo ne a hada addinin nan wuri daya a ya mu tsasu musulunci da kristanci yace mata haba bai wa Allah ke in an ce miki haka zai yiwu zaki yadda ai wannan taro ne na mu musulmi mu ce ga abin da musulunci hodi ga mata lafiya su ma kristanci ce ga abin da kristanci ce wanda suka taro ne na a fahimci juna a gane ina bambanci yake wanda dama mun san bambancin to ina muke da abu iri daya wanda zama da karfi a gina kasa shine ma'anar taron nan so sannan sai na ga hankalinta ya kwanta ni ma shine kirana ga duk jama'a sun ji an ce musulmi da kristanci sun taro an taro ne a fahimci koko a ƙara fahimtar juna sannan kuma a yi aiki akan inda ake da karantarwa iri daya game da zaman lafiya inda aka bambanta kuma a ce lakum dinukum waliy din kowa ya dauki hanyar sa
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke sa ƙasa ta ci gaba a huta lafiya
wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai dai ni mu zauna lafiya karwatan su su samu a matsala
to Allah ya kyauta ya tabbatar da alheri yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da tattaunawa da dattijan arewa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
hukumar zaben Najeriya ta mika shaidar lashe zaben gwamnatin Ondo ga Rotimi Akeredolu na APC PDP ta ki amincewa da sakamakon shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta Tekun Hassan Bello na ƙara ƙarfafa shirin tashoshin tudu
a yanzu ma haka ana kawo kayan a aje a Kaduna tarago kullun zai taso daga Lagos ta nan zaka zo ka biya custom duty da sauransu
ranar yaki da sida ta duniya director hukumar yaki da cutar a Najeriya Dr Sani Aliyu ya ce cutar ta daina kisa
inda zaka sha magani zaka iya ci gaba da harkokinka ba ma wanda zai san kana da cutar kamata yi a ce kowa dashi idan kana da cutar ka nemi magani ka sha ga kace zaka zauna ba ka san ka sani
APC ta nada Bolaji Abdullahi a matsayin sakataren labaru jama'a na murna dan janye karin kudin shiga yanar gizo da hukumar NCC ta yi da farko take son yin hakan dan karfafa guyar karanan kamfanoni ga masanin yanar gizo Albanin Agege
yawancin waɗanda ba su da karfin siyan data sun fi waɗanda suke siyan data din yawa
babban hasan sojin kasar Najeriya Lieutenant General Bura ta yi ya ce sojoji na dannawa can cikin dajin Sambisa Asura da Malika Murar Amurka daga Abuja
Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Amir na jihar Katsina Najeriya na kungiyar 'yan uwa musulmi, Sheikh Yakub Yahaya Katsina, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da kuma rabaran kanan bulus sabu na majami'ar Anglican Ikra jihar Kaduna Najeriya. Ga Sheikh Yakub Yahaya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita so din an tsaga zaka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyar wani wuta yanda ba zaka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutun ne alaka ka da shi shi mutun ne menene yayi mana kunci wanda har za mu rigima da shi hasken rana yayi mana kadan ne ballantana mutum yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaki wani sannan ya da hasken rana iskan shaka yayi mana kadan ne sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka filin gini yayi mana kadan ne dazuzzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abin da sun mana kadan ne da zamu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun gurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga tsirar da ka bar duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi duk waɗannan in ka duba za ka ga cewa akwai waɗansu mutane waɗanda su ba addini ya dame su ba abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai Yarbawa sun fi samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma Ibo sun fi samun makamai dan mai Ibo bai samu makami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaban kasa misali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kadai ke da komai da komai ita ba magana addini bane, magana me zan samu ne, magana duniya ce, magana biyan bukata ne. Kuma ta wayannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma. Amma kuma abin da ke faruwa kenan, musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista, ko kirista ya kashe musulmi, ko kirista ya kashe kirista, ko haka dai gashi nan, ko a hada bangarorin biyu su ta fada. Dan an dubi matsalan Fulani da makiyaya, tarihi za mu koma. Su Fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya ba, ko ba komai a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature. Za mu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibin su Hausawa ne, to su ne kaman masu masaukin baki, su suke da kasa, su suke da wurin noma. Su kuma Fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane, suna yawatawa ne, amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna. Su suka zo mana anan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman. Saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alheri kuma ana rigima ba, bai fi dace ba. Saboda haka Fulani ya kamata su zama sun dauki matsayin su na manya, su kuma waɗannan a matsayin su na masu masauki su ya kamata su a mutunta juna. Mu da a tunaninmu ba mu taba tsammanin ko shedan zai iya hada Fulani da mazauna wannan yanki musamman Hausawa wanda su ne manoma galiban. Ba mu taba tsammanin ko shedan zai iya hada su ba, saboda an riga an cudanya, an zama abu guda. Manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau, ku lura ku gani.
Shi ma rabaran kanan Sabo ya ce mafita ita ce a gudu tare a tsira tare.
Jama'a assalamu alaikum, mai magana Reverend Kanan Bulus D Sabo daga Gwada Asabe Kubau local government Ikara Diocese. Zaman lafiya kamar yadda muka gaje shi da yan uwa da kakanni, mu ma mu ci gaba da zaman lafiya, domin shine abin da zai kawo ginshikin gina kasa, shine kuma abin da zai kawo ginshikin gina ƴaƴanmu, shine zai kawo abin da zai zama abokantaka da ƴaƴanmu da ƴaƴan musulmi. Wannan shine zai ba mu ci gaba mai ma'ana, mai amfani. Iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya, mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu, domin duk ɗana halal, ɗana arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi. Me zai sa mun gode domin irin zaman lafiyar da muka samu a yanzu a cikin faɗin Najeriya? Muna zaman lafiya da juna, ana rungumar juna, kasuwarmu ɗaya, wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce. To wannan ya ƙara mana azama. Kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci, har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai, a majami'u, wa jama'armu cewa a yi zaman lafiya. Ko a gida ne idan ba zaman lafiya, babu kwanciyar hankali, al'umma ba za ta ci gaba ba, kuma ibada ma ba za ta yi ba. Don haka ƴan uwana, ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya, mu kuma nuna wa ƴaƴanmu. Na biyu, ina kira ga mu kabilu wanda suke kabilu, kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankin ka ko kuma kai kana wannan kasa. A dukkan mutum da Allah ya halitta, Allah ne ya halitta shi. Mu yi zaman lafiya, mu manta da bambancin kabila, mu samu zama don ci gabanmu da kuma rayuwar ƴaƴanmu. Sannan ina kira ga ƴan uwa manoma da Fulani, da ku Fulani da manoma ƴan uwan juna ne wanda kuke kullewa mu, muna tare a karkara. Don haka kowa ya kula da dukiyarsa, a samu zaman lafiya, domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so. Wannan kuma bai kamata ba. Wadda dabbobin nan da noman da muke yi, in dai ba wani yi abin kware a kan abin da yake da shi ba, nan fa za mu bar shi a kanan duniya. To don haka ina kira a gare mu, mu yi zaman lafiya. Kada ɗan Fulani ya ci wa manomi gona, kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tawa da ɗan Fulani hankali a kan dabbarsa. Don aka yi wannan, za a zauna lafiya, a ji daɗin juna. Sannan ina kira ga gwamnatin tarayya, a koma ma noma, mun gode. Kamar yadda gwamnati ta ce a tafi a yi noma, tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa. Wannan babban alkhairi ne. Amma kiran da nake a gwamnati shine talakan Najeriya ta ce masa bismillah a kan noma, shi kuma talaka ya amsa. To amsa da ifa, noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa. Ina kira ga mai girma shugaban kasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai, da su yi wa Allah su goyi bayan shugaban kasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma. Domin noma shine babban kashin gadan bayan ci gaban al'umma. Yan uwa mu dubi kasar Malaysia, an ce da noman shinkafa ne suka tashi, ba da maganar man fetur ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, Allah nuna mana wani satin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Najeriya ta lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta mata ta wannan shekara, bayan da wasan karshe ta gasar a yau ta doke mai masaukin baki wato kasar Kamaru da ci 1 da nema, inda ta ci gaba da rike kambin gasar da ta lashe shi a kasar Namibia shekaru 2 da suka gabata. Wannan ne karo na 10 da ake fafa ta gasar, amma idan ka ɗebe sau 2 kacal, Najeriya ce ta lashe dukkanin gasannin. Tarihi ne da ya maimaita kansa domin kotankar a gasar da ta gabata. Kasar ta Kamaru ce ta sha kashi ta kuma zo ta biyu, duk da dimbin ƴan kasar da ke filin wasan suna bata kwarin gwiwa, ciki ko har da shugaban kasar Paul Biya. Kasar Ghana ce ta zo ta uku a gasar, bayan da ita ko ta doke kasar Afrika ta kudu da ci 1 da nema a wasan fitar da na uku na gasar. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta ci gaba da dare matsayinta saman teburin gasar Premier, bayan da wani karon battar karfe ta doke Manchester City a yau da ci 3-1. City da ke karbar bakuncin wasan a filinta na Etihad ita ce ta soma shiga gaba, za da dan wasan Chelsea Gary Cahill ya sha kansu a minti na 45 na wasan. To sai dai bayan dawowa hutun rabin lokaci, Chelsea ta farke cin a minti na 60 ta hanyar dan wasanta Diego Costa, kana daga bisani kuma Willian da Eden Hazard suka jefa wa Chelsea din kwallo ta biyu da ta uku a minti na 70 da kuma minti na 90. Wannan dai ita ce wasa ta 8 da Chelsea din take nasara a jere a gasar ta Premier, inda a cikin su aka zura mata kwallaye 2 kacal. City dai ta kammala wasan ne da ƴan wasa 9 biyo bayan katin kura da aka bai wa Sergio Aguero sakamakon shigar mugunta da yayi wa dan wasan baya na Chelsea David Luiz, yayin da kuma aka kori Fernandinho sakamakon makure wayan Cesc Fabregas. A kasar Spain ma an yi wani karon battar karfin tsakanin manyan kungiyoyi biyu na kasar, wato Barcelona da Real Madrid a gasar La Liga, inda wasan ya karkare a kunnin doki da ci 1-1. Barcelona ce ta so mazura kwallo a minti na 53, yayin da Real Madrid ta rama a minti na karshe na wasan. Real Madrid wacce har kawo yanzu ba a doke ta ba a gasar ta La Liga, ita ce ke jagorancin teburin gasar tare da tazarar maki 6 tsakanin ta da Barcelona. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla, da labarin wasanni muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan kara a takaice.
Ladan sakataren kukin wajen Amurka John Kerry ya ta shugaban Gambia mai jiran gado Adama Barrow murnin lashe zaɓe wanda shine na karo na farko da aka yi kashin tsarin mulkin demokradiyya. Kerry ya kutunta nasarar Barrow a matsayin wani sabon babin da ƙasar ta Gambia ta buɗe. Barrow ya duke shugaba mai ci yayi Jami wanda ya kwashi shekaru 22 yana mulkar kasar a zaben da aka yi ranar Alhamis. Kuma shugaba Jami tuni ya amince da shan kayi inda ya ce zai miƙa ragamar mulki cikin ruwan sanyi ga gwamnatin Barrow. A wata sanarwa da Kerry ya fitar yayi kiran haɗin kai a lokacin shirye-shiryen miƙa mulki, sannan ya ce Amurka a shirye take ta haɗa kai da sabon gwamnatin Gambia domin ganin an ƙarfafa mulkin demokradiyya. Yau Asabar China ta nuna korafinta kan tattaunawa ta bayar talho da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yayi da shugaban Taiwan. Trump da yayi biris da tsarin diplomasiyyar da aka kwashe kusan shekaru 40 Amurka na tafiya a kansa ranar Juma'a, inda ya tsallake China ya kira shugaban Taiwan Chai Ing-wen. Tun a shekarar 1979 Amurka ta yanke hulɗar diplomasiyyar da Taiwan. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce yana fatan wannan ganawa ta bayar talho da Trump yayi da Taiwan za ta janyo cikas a hudar diplomasiyyar da ke tsakanin China da Amurka ba. Shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya ce shugaba mai jiran gado Donald Trump ya kira shi ta waitar ho inda ya mai fatan alheri dangane da yakin da yake da masu safarin miyagun kwayoyi, yakin da ya halaka mutane sama da 4,000 tun daga watan Yuli. A cewar Duterte, Trump ya yaba da yadda yake yakin da masu safarin muggan kwayoyi a matsayin Philippines na kasa mai cin gashin kanta. A da farkon shekarar nan ne Duterte ya lashe zaben kasar ta Philippines, inda a lokacin yakin neman zaben sai ya alƙawarin kawar da masu safara da amfani da muggan kwayoyi. A Ghana, jami'an tsaro da na zabe tare da 'yan jarida sun fara jefa ƙuri'unsu gabanin zaben shugaban kasa da za a yi ranar 7 ga watan Disamba saboda ayyuka da wannan rukunin mutane zai yi.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safe ku jiyo su abokan aikin mu don sabon shiri ciki kuwa da shirin zabe ko naɗi. Amma kafin mu tashi, bari mu tsaya Sheikh Dr. Alhassan Said Jos murnar ɗaurin auren ƴarsa da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a birnin Jos da ke Plateau. Allah ya ba da zaman lafiya. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman Mahmud Lalo da ya tayar gabatarwa da Cuba Hiro Jojo ne da ya ba da